Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masare assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Amurka, Burtaniya da Faransa sun kai hari ta sama ga ƙasar Siriya kuma suna auna wasu rare ne na musamman da suka hada da cibiyar nazarin harkokin kimiyya da bincike sai kuma rumbun sarrafa makamai mai guba da dai sauran wasu rare da ke da tasiri a harkokin tsaro a ƙasar. Sakataren harkokin tsaron Amurka James Martins ya ce makasudin wannan yunkurin ko shine aikiwa da sako ta musamman ga gwamnatin shugaba Bashar al-Assad wanda ake tuma da kai harin makami mai guba ga farar hula a cikin satin ta gabata. Ya ce haka kuma ana fata wannan harin ya zamo jan kunne domin kada ya ƙara yin irin hakan. Martin ya ce iskan gas din ma mai guba da Assad ya ce tuni wancan kalar da shi ashe ƙarya yake yana nan da shi. Sautari wannan batun idan ya taso gwamnatin ta Siriya sai ta musanta mallakan makami mai guba ballantana ma har ta yi amfani da shi. John Joseph Dunford, babban hafsan hafsoshin na Amurka, ya ce safe yau Asabar ne za a ba da cikakken bayanin wannan harin. Dama dai, tun a jiya Juma'a ne shugaba Donald Trump ya ce Amurka za ta ci gaba da matsawa Asar lamba har sai ya kawo ƙarshen wannan mummunar tabi'ar kashe mutanensa da makami mai guba da aka haramta masa amfani da shi. A cikin jawabin da shugaban ya yi a daren jiya ya ce ba laifin kowa ba ne illa na Rasha da Iran domin ko suna ganin Siriya na kai hari da makami mai guba amma suka yi gum. Ita ma Prime Minister Britania Theresa May ta faɗa a ƙasarta a jiya cewa a yau Asabar cewa ba wai katsalandan suka yi a yakin basasan da ake yi a ƙasar ba, a'a batu ne na ganin an canza gwamnati. Ta ce harin da aka yi an yi ne da niyyar ganin wannan bai sa ya samar da wani sabon rikici da ya balle a yankin ba kuma hakan zai kare fararen hula. Shugaba Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya caccaki tsohon daraktan hukumar yaƙi da manyan laifuka na Amurka James Comey, inda ya bayyana Comey a matsayin mara gaskiya. Trump ya ce yana mai cike da farin cikin ganin cewa shi ya kori Comey bakin aiki. Trump ya yi wa Comey kaca-kaca domin ko Comey ya ɗauri aniyar ƙaddamar da littafinsa mai taken yawan son fadanci, gaskiya, ƙarya da shugabanci, wato a turance A High Loyalty, Truth, Lies and Leadership, wanda zai ƙaddama a cikin sati mai zuwa. Littafin dai zai yi bayani ne mai zurfin gaske game da gurɓataccen dangantakar marubucin da kuma shugaban Amurka Donald Trump, wanda Comey ɗin ya zarga da yin shishigi a ayyukan da hukumar ta FBI ke gudanarwa. Shugaba Trump ya kira Comey a matsayin makareci mai bayyana sirrin da bai kamata a ce ya bayyana ba. Ya ce kusan kowa a Washington ya san cewa ya kamata a ce an kore shi bakin aiki tuntuni daga bakin aiki kafin daga bisani a zo a yi hakan. Trump dai yana wannan bayani ne a shafinsa na Twitter. Ya ce Comey ya fitar da bayanan sirrin da bai kamata a ce ya fitar ba. Wannan kawai ma ya kamata a ce an gurfanar da shi gaban alkali, kana ya share ƙarya ga 'yan majalisar dokokin Amurka bayan ya rantsuwa gaban su cewa ba zai ci amanar ƙasa ba. Trump ya ci gaba da cewa Comey makareci ne kuma shugabancinsa shine mummunar shugabanci da hukumar FBI ta taɓa samu, musamman idan aka duba yadda ya tafiyar da bincike game da Hillary Clinton da kuma duk wasu bayanai ko kuma batutuwa da ke da nasaba da wannan wato lamari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta yi kira ga shugabannin ƙasashen gabas ta tsakiya da su fidda rahotannin nan guda biyar da ba a wallafa su ba, wanda ke nuna ƙin bin yarjejeniyar tsagaita ta buɗe wuta da aka cimmawa da ƙasar Sudan ta Kudu wanda ta ƙi mutuntawa a watan Disamban bara, kana kuma a hukunta duk wanda aka ke da hannu a cikin wannan kaucewa matsayin da aka cimmawa. Wani babban jami'in fadar White House ne ya shaidawa wakilin wannan gidan rediyon wannan bayanin. Hukumar ciyar da ƙasashe gaba na yankin ƙasashen gabas ta tsakiya da ake kira IGAD a takaice ta share shekaru huɗu tana ƙoƙarin ganin an yi sulhu a ƙasar ta Sudan ta Kudu, amma lamarin ya ci tura. wannan nema ya sa ta yi gargadin cewa za ta sa takunkumi na musamman ga komandojojin da ke kara jefa kasar cikin yaki sai dai IGAD din bata aiwatar da wannan barazanar nata ba ko kuma bayyana irin hukuncin take aniyar dauka akan wannan lamari amma dai kungiyar ta kasashen yankin gabas ta tsakiya ta umurci wani tawagar soja da ya binciki wannan kin mutuntar jejejin tsagaye ta bude wuta a kasar ta Sudan ta kudu ministan harkokin wajen kasar Habasha Wakene Gebehehu wanda ya jagoranci taron na IGAD ya ke ce uffa akan dalilin da yasa kungiyar tasu ta ki bayyana wannan rahoto nasu a bayanan jama'a a ranar 26 ga watan Maris da IGAD ta fitar da bayanin bayan taro wanda kungiyar ta ce ta aikewa kungiyar tarayya Afirka kofi guda domin daukar matakin da take jin ya dace
labaran duniya kenan kuka saurara To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne Madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana karin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaji sanin da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan shada jarire nonon uwa zalla. Rahoton mu na biyu zai yi magana akan hobbasa da aka yi a jihar Kano domin shawo kan matsalar cutar tamowa. Shima rahoton mu na uku zai yi magana ne akan dauki da wata kungiya mai zaman kanta ta kai a jihar Neja domin tallafawa kula da lafiyar yara da mata masu juna biyu. Rahoton mu na hudu zai yi batun dalilan da ke kawo yawaitar cutar hawan jini ga yara kanana. Yayin da rahoton mu na biyar wanda shine rahoton mu na karshe a cikin shirin zai yi mana magana akan ranar yaki da cutar fuka da ya gudana a jihar Bauchin Yakubu sai ya kasance tare da mu domin jin cikakken shirin
madalla a gaida Nasir Yakubu Birnin Yaro
kam na zamta ma'ani ke mahasira kam na sharhta bayani ke badaya kumur wizdaha
Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da fadakar da iyaye muhimmancin shada jaririn nonon uwa zalla har na tsawon watanni 6 tun daga ranar da aka haifi jariri. Shu'aibu Mani ya zanta da wata kwararriya a harkar kiwon lafiyan yara na wani asibiti da ke birnin Maradin Jamhuriyar Nijar.
Amar da haka ne Madam Musi Sebastian ta sashen ciyarwa da sharewa a asibitin Sule Dangala da ke nan birnin Maradi ta bayyana alfanu na ban nono tsatsa ga jarire har tsawon watanni 6.
Nono kai na uwa yana da unhwani sosai saboda yaron nan ko yarinyar nan ta sha nono wajen shekara 2 lokacin da a yaye shi dan da kula da da shi ke sa shakuwa shi ke sa soyayya tsakanin da uwa
aka ce wato sha nono tsatsa na uwa shina sa cututtuka sun santa daga yaro gaskiya ne
gaskiya ne sosai ma tunda nono na harko na farin da Hausa shi dai ne da kashi kenan wannan nono yana cike da sinadari da yawa da yawa wanda suke kare ma yaro cututtuka da yawa kana ganin ya ja kamar ruwan dorowa masara yaron da ya sha shi ba za mu ce ba dai ba za a yarda lahi ba, amma ko yayi ta malatan nan ba zai kada shi ba, yana karewa sosai da wani zawo da wani cuta da kashe sa ake cewa a bada nono da ta hiddo din nan. Mu a likitance dai ka sai mun sa yaro ga nono, sannan wannan yaron in ya sha nono ma annan uwa ma tana bisa gado, yana kare ta uwa ba ta zuba jini da yawa. Sannan ma'aihwa nan da nan in yaron na yayi tsutsana na harin ma'aihwan nan da ake son ta fado nan da nan take fadowa. Ita kuma hallojiyar uwan nan wa'an su ciwuka da ake na nono na wani hadiya na murwa ne ne duka yana kiyaye mata da shi sa nono na harun harama. Sannan mu ja hankulan mata kasu ba da ruwa ko mun zahi ko mun sanyi, nono tsantsa ne. Kuma in da yana tsotsa nono so 8 zuwa so 12 ga ini har a gama da dare, to uwan nan ba ta ci ba ta da nono. Kenan dangance da uwa ne kuma dangance da da ne ban nono.
Samu wannan mataki mai nagarta da kuma hubbasa da likitoci kenan suna wajen wayar da kan uwaye mata, ya sa waɗansu matan canza halaye domin ceton rayukan ƴaƴansu da rigakafin waɗansu cutuka daban-daban.
Mata su kula da ba daya nunan gaba har tsawon wata 6.
To me yasa?
Sai yana da kyau ka kula da yaron ka, yana ingantar da shi cikin jiki ne kuma yana sanya mai lahiya.
Ki Hajiya, ba mu sani ba ko kin taba shayar da ɗanki nunan gaba har tsawon lokaci?
Har tsawon wata 6 ba a bashi ruwa ba. A bashi nunan gaba tsantsa haihuwa ta 6 da nan ba yaron nan ruwa yaro 5. Yanzu dai da kanmu ya waye wannan 6 da ban bashi ruwa ba, wallahi na gani akwai alheri. Tunda yaron ba ya tolo ta sosai haka kai ta yawo da shi likita. Ni dai yaron ma musamman hakurin shi ma sai da nayi ta ganin shi da hakurin shi, wallahi babu wannan zaucin da tolo ta. Wallahi mu dai mun gode ma ban nuna tsantsa wallahi.
Waɗansu uwaye mata kenan. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Ganin irin yawaitar samun cutar rashin abinci mai gina jiki ga yara ƙanana da yake neman ta'azzara, wakilinmu na kanan Dabo Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani babban jami'i a hukumar lafiya matakin farko da ke Kano akan irin matakan da za a ɗauka a jihar Kano domin yaƙi da cutar ta tamowa.
A yayin da ake ƙara samun yaran da suke kamuwa da cutar tamowa a jihar Kano, ko akwai shirin samar da asibitin tafi da gidanka don shawo kan wannan matsala? Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano yayi ƙarin haske akan batun.
Wato dai ita wannan cuta na farko tukun abin da ya kamata ku ne za ku taimaka mana kamar yadda kuke yi din a yanzu, domin babban matsalar ita ce iyaye ma su sani tukun, su san cewa wannan cuta ba fata aljanu ba ce, su sani cewa wannan cuta fa muna da maganin ta a tare da mu. Gwamnati iyaye ta ne tunda kamar yadda na ga maka aka ware wa'annan local government din ake yi kuma a kusa da jama'a, kuma ake yi ba inda sai ka tafi wani babban asibiti da zaka wahala aje a ce an kwantar ba, abu ne wanda za a iya yin sa kusan shi ma kusan tafi da gidan naka ne. Kuma saboda adadin jama'ar da suke shigowa ciki kamar yadda na gaya maka, wasu da akwai son zuciya a ciki, saboda haka dole ne sai ka tsaya ka tantance kafin ka ce zaka sa yaro akan wannan magani. Kuma muna son su kansu mutane su san cewa magani ne ba fa kawai abinci da zaka ce ka ba kowa ba, domin dan ka samu abu ana ba yanzu mutum haka kawai ba zai ce zai je sha Panadol ba, magani ne sai in ya san ba shi da lafiya. To haka muke so iyaye su dauka cewa wannan sai mara lafiyar za a bawa dan shi akai, kuma su sun gani sun kuma gamsu da cewar haka, to su taimaka mana mu yi. Sannan kuma ku ci gaba da fadakar da jama'a, domin kashi mafi kaso mai tsoka da yake kawo wannan matsala shine rashin sani.
Wane irin gudunmawa iyaye maza za su bayar na shawo kan yawaitar wannan matsala?
Wato babban gudunmawa da iyaye maza za su taimaka mana akai shine, na farko tukun su dauki nauyin da Allah ya ba su su kokarin sauke shi. Ma'ana duk magidanci ya san cewar ciyar da iyalansa haƙƙi ne wanda Allah ya dora masa, ba mu muka ce mun dora masa ba, Allah ne ya dora mar, yayi kokari yaga cewa ya soke wannan haƙƙi da kansa. In iyaye maza suka tallafa mana ta nan, to sun mun dora dan ba ta yake wannan cuta gabaki da. Na biyu, tunda dai muka ce iyali muna nufin har da matar da matar tasa da ƴaƴan nasa, ko kuma a ƙalla ya adalci duk abincin da ya ci ya kokari ga cewa waɗanda suke gargashin sa su ma daidai gurgudu sun samu wannan abinci sun ci, musamman ita matar. Ina ta magana akan ita matar, ita matar, matar da ƙananan yara su suka fi shi bukata. Idan muka dauki matar misali, za ta yi jinin al'ada, ta rasa jininta da wasu sinadarai da yawa da take bukatar, ta yi kokari ta samu su don ta ci gaba da kare kanta da gina jikinta da kuma zuwa abin da zai zo nan gaba. Idan ta samu ciki, daga jikinta ake tatsar duk abin da cikin nan yake bukata, koda ita bai wadace ta ba. Koda ita bai wadace ta ba sai an tatso shi akalla dan ma, koda na cikin dan tayan bai wadace shi ba, natan sai an kwace ya tafi gurin wannan dan. Idan ta zo ta haihu, jininta za ta zubar, wanda sinadarai da yawa za ta rasa a wannan guri. Sai ta nemi ta ya za a yi jikinta mai mata da wannan wanda ba aiki ne karami ba. Sannan kuma in ta fara shayarwa, wannan nono da take shayar da ɗanta, daga jikinta ne za a samu wadada wannan nono da yaron zai sha ya samu gina kwakwalwarsa da jikinsa da lafiyarsa da duk abin da yake buƙatar ya zama a rayuwa. To idan ka duba wannan abubuwa hudu, a ciki ba wanda namiji yake. Inda adalci, yana da kyau ya kokarin cewar iyalinsa suna samun abinci da suke buƙata.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A jihar ne jama'a, wata kungiya ce mai zaman kanta ta sha alwashin taimakawa yara ƙanana da mata masu juna biyu, inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Wata kungiyar tallafama yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu a jihar Niger, Najeriya, ta gudanar da aikin gwajin cutar zazzabin cizon sauro tare da raba magungunan cutar a garin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger. Shugaban kungiyar Malam Yahaya Mahmud ya ce tallafin da suka samu daga hannun jama'a ya ba su ƙwarin gwiwar gudanar da wannan aiki domin tallafawa waɗanda ba su da wadata sosai, kamar yadda ya mun ƙarin bayani.
Ba gwaji kawai ma muka yi ba a kyauta. Bayan mun gwada ka, mun tabbatar kana da wannan zazzabin ciwon soro, mukan ba da magani kuma a kyauta. Sannan kuma za mu zaunar da kai mu baka shawarwari yanda za ka kare kanka daga zazzabin ciwon sauro. Wannan abun kyauta ne. Al'umman jaha ne muka samu mutanen kwarai da na arziki suka tallafa mana da dukiyoyinsu, sannan muka sayi wayannan magungunan muka kuma raba ma jama'a kyauta.
Wato kun samu gudunmawa ne daga hannun jama'a?
Mun samu gudunmawa daga wajen mutane da yawa. So cikin mutanen da muka samu magungunan nan muka saye su, sannan muka sayi kayan gwaji, sannan kuma muka samu likitoci masu aikin asibiti su ma suka bada lokacinsu da kuma kwarewansu a kyauta muka yi wannan gwaji da kuma raba magungunan nan.
To me yasa kuka dauki matakin yin gwaji akan da kuma bada maganin cutar zazzabin cizon sauro?
To in ka duba al'ummarmu, in ka duba yawanci alƙalami na nuna cewa mutanen mu na cikin talauci, sai kaga saboda zazzabin ciwon soro da maganin bai wuce 500 ba, sai kaga wannan abin ya sa har an yi rashin rayuwa. To abin ya dame mu sosai, mutanen mu na mutuwa, ga yunwa, ga talauci. Kuma in ka duba akwai cinkoso a cikin unguwanni, dalilin da ya sa muka dauki wannan matakin kenan, saboda a samu a rage ma musamman kaman yara ƙanana, a samu a rage yawan mace-macen yara ƙanana da kuma mata masu juna biyu.
To kaman yara nawa aka yi magwajin nan kuma aka ba su magani?
A nan cikin unguwan Kwangila na Mina da muka shiga, mun yi gwajin mutane kusan 250. To kuma ka san ba kowa ne zaka samu dauke da cutar ba. Mun kuma samu kusan mutane sama da ko 50 dai haka suna dauke da cutan, kuma an ba su magani.
Shugaban kungiyar Malam Yahaya Mahmud ya ce nan gaba kadan za su bi sauran garuruwan da ke yankunan karkara na jihar Niger da ma na arewacin Najeriya gaba daya, domin tabbatar da al'umma sun amfana a ƙarƙashin wannan shiri na kungiyar tasu, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Mun gama zagaye cikin garin Mina, sai mu zo mu shiga ƙananan hukumomi na jihar Niger. In ma Allah ya sa akwai hanya, za mu faɗaɗa zuwa cikin sauran jihohin. Don mun kare jihanmu, ba mu kare sauran jihohin ba, har yanzu muna tare da matsala. So sai sa muke so mu yi wannan kokarin.
Malam Yahaya Mahmud kenan, shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ta maida hankali wajen tallafa ma yara kanana da kuma mata masu juna biyu a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu a yanzu an lura da cewa yara kanana ma na kamuwa da cutar hawan jini wanda aka fi sanin cutar ya fi ta'azzara ga manya. Shin ko me ke kawo cutar yake kama yara kanana? Halimatu Abdullahi ta tattauna da wani ƙwararren likita ya kuma bayyana mata abin da ke sa cutar ke kama yara kanana.
Cutar hawan jini ciwo ne da ya yawaita ga al'umma musamman bakaken fata. Da a shekarun baya an fi fuskantar matsalar cutar hawan jini ga mutanen da suka fara manyanta musamman waɗanda suka fara daga shekaru 40 zuwa sama. Amma sai gashi a lokutan baya-bayan nan yara ƙanana na fuskantar matsalar cutar ta hawan jini. To ko me ke janyo wannan matsala ta hawan jini ga yara ƙanana? Dr. Aliyu Fati, ƙwararren likita ne mai kula da masu matsalar cutar hawan jini.
Hawan jini ya kasu kashi biyu dama, akwai wanda ake cewa na primary, akwai kuma na secondary. To na primary ɗin shine wanda shi ba a san dalilin da yake kawo shi ba, amma dai an fi samun shi a manyan mutane daga shekara 40 zuwa sama aka fi samun shi. Sannan akwai na secondary. To shi na secondary shi kuma an fi samun shi a yara. Da abin da ake nufi shine hawan jinin da akwai dalili shine ake nufi da secondary. Mafi abubuwan da yawa da suke kawo wannan hawan jini a yara din, na farko kuma wanda shi yafi kowanne yawa shine cutan koda. To idan yaro yana da cutan koda ko yaro ko saurayi yawanci, to daga wannan cutar koda din ita take haddasa mishi shi kuma ya samu hawan jini. Sannan akwai sauran cututtuka kamar ciwon zuciya a yara, akwai wanda dama ake haifan su da shi, akwai matsala wajen haihuwa din, to wannan iya kawa. Akwai kuma wanda ƙwayoyin cututtuka suke kawowa, ana kiransa rheumatic heart disease. To wannan rheumatic heart disease shi ƙwayoyin cuta ne yake shiga yawanci kaman kurajen lagwada da yara suke yi. Wasu wanda ba su dace ba ƙwayoyin cutan sai su shiga cikin jini, sai su je su taba ita zuciya din. To wannan da ya ƙarshe sai ka ga ya kawo musu ciwon zuciya, har zuciyar ta zama ba ta aiki, ta sanar da haka kuma hawan jini shi ma sai ya zo ya shiga. To rigakafi dai kamar yadda muka ce ya danganta da menene ya kawo wannan ta hawan jini din. In kamar na cututtukan koda ne, to mun san akwai abubuwan da ake alakantawa da shi, musamman shan magani barkatai. Maganin da bai kamata a sha ba na gargajiya, a yi ta dura wa yaro magani mai ɗaci ko mai wani abin nan haka. In ma maganin asibiti ne, likita bai ce a sha ba, an je chemist kawai an siyo an sha. Irin wannan magungunan barkatai yana haddasawa. Sannan kuma kamar wancan cututtukan fata irin su lagwada ɗin nan, da yaro an ga alamun ɗaya ya fita jiki, lallai a garzaya asibiti a mishi magani tun kafin ya yaɗu yayi yawa har ya shiga zuciya. Kuma irin su shan taba, ga iyayen da suke shan taba yaran su na wajen, don shan taba ita ma tana kawo ciwon koda wanda shi kuma yakan kawo hawan jini din. To wannan duk ya kamata a kiyaye. To a kiyaye wannan, Allah ya yarda abun zai yi sauki.
Dr. Aliyu Fata kenan, ƙwararren likita a babban asibiti da ke birnin Dutse. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Domin ci gaba da yaƙi da cutar fuka wadda aka ware kowace ranar 23 ga watan 3 na kowace shekara, hakan ya sanya hukumar Bakatma da ke jihar Bauchi ta tattara manema labarai da 'yan jarida domin ɗabbaka ranar da kuma ci gaba da yaƙi da cutar ta fuka. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗaya daga cikin manema labaran da suka halarci taron.
An kira taron manema labarai kan ranar yaƙi da cutar tarin fuka na duniya, wanda ake yin sa a kowace ranar 24 ga watan ukun kowace shekara. Shugabar Bakatma mai yaƙi da cutar tarin fuka kuturta da kuma sida da zazzabin cizon sauro, Dr. Mansur Mustapha Dada, ya fara da taken ranar na wannan shekara.
Ranar tarin fuka ta duniya, ɓangaren takin yana magana ne akan ana buƙatan shugabanni wanda za su taimaka wa Najeriya ta cimma burin da za a kai ga kawar da tarin fuka a Najeriya. So kamar yadda na fara bayani duk ranar 24 ga watan uku na kowane shekara hukumar lafiya ta duniya wato World Health Organization ta ware wannan ranar ne saboda a yi amfani da ranar a wayar da kan jama'a a san menene tarin fuka, meye yake jawo shi, meye alamomin cutar, idan mutum ya kamu da tarin ta yaya zai yi aina zai je samu magani, wani matakai ya kamata mutum ya dauka don ya kare kansa daga kamuwa da cutar. Kuma rana ce wadda ake amfani da damar wajen kira da hukumomi na gwamnati da ba waɗanda ba na gwamnati ba don su kara kawo ɗauki wajen yaki da wannan cuta ta tarin fuka. To a jihar Bauchi kasancewa da tsohon hukuma ita ce aka ɗora wa nauyi yaki da cutar tarin fuka a faɗin jiha, shi ya sa muka kira wannan taron masu labarai don mu faɗar da faɗakar da ku abin da ake ciki wajen yaki da cutar a jihar Bauchi. A jihar Bauchi yaki da cutar tarin fuka yakan samu tallafin ko kuma kuɗaɗen da ake ayyuka wajen yakin suka zo ne daga na farko akwai gwamnatin jihar Bauchi wanda ta fito da asibitocin ita ta gina da ma'aikatan ita take biyan su albashi da kayan aikin da suke asibitin. Akwai kuma gwamnatin tarayya wato hukumar lafiya da gwamnatin tarayya da Ministry of Health, akwai shiri na musamman kan yaki da tarin fuka kuma ana ba da tallafin tsaro don mata da magunguna da kayan aiki wanda ake kawo wajen yaki da cutar. Bayan wannan akwai hukumomin ƙasa da ƙasa musamman Global Fund da kuma United States Agency USAID ko wani. To a jihar Bauchi haka akwai
Dr. Mansur Mustapha da dake nan shugaban Bakatma, Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchin Yakubu, Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasir Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
A gaida malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.